Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen
jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa.
Mun wanda ba shi ne ta da mu sandare na arzikin mu shine uwa uwa.
Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku rahoto na musamman kan yadda za a magance rikici tsakanin manoma da makiyaya a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya. Ga wakilin Muhammad Nasir da ci gaban rahoton.
Shugabannin al'umma suna da muhimmiyar rawar da suke takawa wajen ganin lamura sun tafi daidai da kuma kaucewa tashin-tashina a cikin jama'arsu. Akan hakan ne ma sa'in durar Usmaniya Dr. Muhammadu Jibi Kilgori wanda ya maganta da yawun mai alfarma sarkin musulmi ke tsokaci akan muhimmancin ɗaukar wannan mataki na hana rikici tsakanin Fulani makiyaya da kuma manoma.
To wannan gaskiya muhimmin kwamiti ne don abu ne wanda yake ya dade ana fama da shi kuma an dade ana ɗaukar matakai, amma dai abin ya yi wuya har ya ƙara ma ta'azzara. Yanzu da wannan hukuma ta fito wannan project wadda take samun ƙarfin gwiwa da Bankin Duniya, ta tabbata za a ƙara samun ci gaba wajen nasarar daidaita matsalolin da ke faruwa tsakanin manoma da makiyaya, kuma za a sami ci gaba ƙwarai wajen kiwon dabbobi. Illa ne za a sami sa'ida, za a samu hanyoyin na burtulla da mashayike da kuma hakukuwa da itace da suke amfani da su wajen ciyar da dabbobi za su ƙaru, wannan project zai taimaka. Haka kuma za a samu daidaita wajen su kansu manoma a rage shiga gonakin su, ana musu ɓanna, kuma su kansu su samu sa'ida cewa za su yi noman su ba tare da sun sami tsangwama ga hannun hakan. Ga wannan babban aiki ne kuma muhimmin ci gaba ne da aka samu a wannan lokaci tare da fatan Allah shi jagora.
Jami'an gwamnatin Sokoto masu kula da abin da ya shafi lafiyar dabbobi su ne za su ja ragamar wannan shirin a Sokoto. Kuma kwamishinan kula da lafiyar dabbobi da kiwon kifi Aliyu Abubakar Tureta ya bayyana cewa
ai dama wannan wurin wani masu aiki ne saboda ainihin kula da lahir dabbobi kocin gaba ɗinsu da kuma kiwon kifi. To yanzu alhamdulillah gashi kuma an taho da wani project wanda zai kula da ainihin kiwon wannan ilimin da kwarar kula da dabbobi ɗin. To haka wannan kamar a ce wani sashi ne an ka ƙirƙiro ga wannan makarantar tamu, saboda haka za mu ba da goyon cewa ainihin duk abubuwan da ya shafi dabba wanda kula da lahiyarta da bunƙasa yawansu da kuma ainihin abin da ke kawo mu cikas ga bunƙasa su, wato kamar da kuma su kuma manoma domin dan ce mana dan jimmai domin su manoma su ai suke noma abin da bin ke ci. To idan ko su noma ba don ba su ci, su ko dabbobi suke ba da nama da nono da abinci wanda manoma zai ke ci su yi aikin. To haka dan jimmai dan jimmai shi sa wannan mata tamu karkashin wani jagorancin kwamishina ya san koyaushe muna ganin cewa mun hada kan manoman mu da kuma ainihin makiyayan mu don ma samu ba za a samu tsala ba wanda za ta hada samu tashi hankali wanda kai ga kashin rayuka na ɓangarori daban-daban.
To ko yaya kwamitin ya kudurci yin aiki domin kwalliya ta biya kuɗin sabulu duba da cewa ya jima da kafuwa amma ya kasa yin tasiri? Aliyu Abubakar Tureta yana mai cewa
shirin kwamitin biya sabo ba ne tun shekarar 1969 an ka kirkiro wannan kwamiti din, amma dai ya daina aiki saboda babu membobi wanda suke ko babu support wanda zai sa aiki kwamiti ya ci gaba. To yanzu wannan kuma wannan LPS ya yi hudu da shi ne saboda muhimmanci da ake gare shi domin abu ne wanda ke horo ko wani lokaci wanda ke samu tsala tsakanin makiyaya da kuma manoma. To wannan shi amma kasar da ta dawo da shi saboda wannan ma'aikata ta LPS aikin ta ne. To wannan kwamiti kuma da aka ce mishi ko hudu wana zai yi da ainihin sasanci tsakanin manoma da ma'aikata da makiyaya. Duk wani abu da ka sani ana yi don kamar al'ada shekara duk musamman irin yanzu da na mata fara sauka da ka samu matsaloli domin su ne manoma su a za su yi gonakin su, su kuma kiyaye dole su fita su yi kiyo. To in ko ba har ta an kai ba dole su samu matsala. To muna kira ga ainihin wannan kwamitin da ya dama aiki shi ne ya kira ga ainihin manoma to su tsaya bakin wuraren su su ku buke ya su ki da hakkin dabbobin su domin makar ta mai ta mutum mai ta gura dukkan dabbobin dabbobi. Muna da ainihin sashi wato department na musamman wanda ke kula da ainihin burtula da ainihin mashayin ruwa da kuma ainihin kurma inda dubu ke kiyo. To wannan ita kula da wannan ne Allah su yanka kira da wannan kowa ya tsaya duri shi to a za ka ga an samu nasara wannan committee zai aiki ne da ya kamata kuma ba na ɗaya bane ba wai matsayin jiha ɗaya ba za mu kafa shi Allahu gaman da ba akwai shi to za mu haɗu da shi kuma akwai shi matakin ainihin kamar ashe gunduma kan ga shi ma za mu haɗu da shi yanzu kowa shi na aiki yanzu su wannan shi na gunduma kuma sun ka samu wanda ya samu wani matsala to za su ainihin kuciya sun rure ta in duk ƙarfin su su kawo ga na committee na ƙarfi kuma to mun wata kuma sun wallahi shi alhamdulillah in kuma sun wallahi shi ba ya kai su sai su kawo mana jiha to wannan shine haka ne
to sai dai masana na ganin cewa sai an yi da gaske muddin ana son samun kwalliya ta biya kudin sabulu ga dukkan wani lamari da ake son cimma a kibar sa Professor Bello Bada na Jami'ar Usman Danfodio da ke Sokoto yana mai ra'ayin cewa akan wannan committee na hana ya mutsi tsakanin Fulani makiyaya da kuma manoma
ban abin da an ka rasa shine shugabanni su aji kafarsu su tabbatar da cewa wanda bincike ya tabbatar da laifi ne an hukuntar da shi daidai dokokin kasa ai shine an ka rasa idan an ishe makiyaya su abba su da gaskiya shi za a yi musu hukunci bisa ga rashin gaskiyarsu idan manoma abba su da gaskiya an yi musu hukunci daidai rashin gaskiyar su idan sarakunan su waɗanda su ne sun ka dauki wurayen makiyaya sun ka mika ma manoma an ka mace makiyaya inda dabbobin su ba su iya kai ga ruwa da za su sha sai sun ratsa gonaki in kuma sun ratsa gonaki kuma a ce sun yi laifi to sannan kuma tunda suna da dabbobi a kama su sarakunan su ina nihin shugabannin nasu a hada hadda ita kanta miyatti Allah din a zalunce su tare da alƙalai har tura ta kai bango to in ho ba wannan an ka daina ba yaza ana adalci akan kowa ai masu iko naka daukar wurare suna ba manoma inda ya zamanta a da wuri ne inda makiyaya ka samu su bi su kai ga ruwan da za su sha ko kuma su samu inda sun ka dan tsaya da dabbobin su ko kuma inda sun kai kiyo to ko ina an bi an shi ga tabki can inda suka zo su sha ruwa lalle sai sun shiga gona kuma lalle dabba in ta shiga gona tana hisga wani abu to kuma wannan abin dan karamin abu a maishe shi babba to kuma su tunda ba su da boko ba su da gata kungiyoyin su nan miyatti Allah ba su yi musu adalci fi sabilillahi suna gamewa da manya shesa waɗanda a cikin kungiyoyin su nan miyatti Allah suna shiga manyan motoci suna ci namomi suna aure amma su ka gani to matsawar ba irin wannan zalunci aka yi musu ba ya an shekara akan siyasa ana kawo wai an kawo committee wai an kawo menene an kawo menene da zaran committee bincike ya kai ga wani babba wanda adda hannu ga wata ta'asa da an kai game da suwa ko kuma wanda shanun su da an ka dauko sun ka kai ga hannu ne ya halaka sai ka ji committee ya bace babu abin da za a yi to in ho ba wannan an ka da ba an ka samu shugabanci wanda aji kawate ya daide tsore ji tsoron Allah an ka yi adalci in su abba su da gaskiya abba su to wannan ana samun sasanta mai kyau
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu da Allah ya kai mu makon gobe da mu kawo muku wani sabon shirin a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su wakil Masakwata Muhammad Nasir sai kuma Julie Ladies Creation da ta taimaka ta da mana sauki da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
Sabah.